Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu shi garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 20 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani taro a Abuja na fadakar da mata muhimmancin amfani da yanar internet. Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa makiyaya sun yi bikin lasar gishiri.
Madu'un sallar lasar gishirin na bana shine sawa jikin ɗiya mata toka domin su turje.
Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana da kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas ya kuma shigo da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Laraba ne gwamnatin kasar India ta amince da wata doka da za ta aiwatar da hukuncin wata kotun kasar da ta haramta wa maza yin saki uku nan take. Shawarar da gwamnatin ta yanke ta zo ne bayan ta kasa samun amincewa daga majalisar dokokin kasar ta aiwatar da dokar. Shekara daya bayan da kotu ta yanke hukuncin cewa saki uku ya saba wa yancin tsarin mulkin na matan musulmi. Kusan duk musulmin kasar India wanda yawan su ya kai miliyan 170 mabiya mazhabar Sunni ne kuma suke bin tafarkin shari'a kan batutuwa da suka shafi iyali da wasu batutuwa ta rashin fahimtar juna. Dokokin sun kunshi baiwa maza damar yin saki daga fadar kalmar saki ta kowace irin hanya, kawo sakon tafi da gidanka ko kira a wayar salula ko kuma a shafukan sada zumunta. Ministan Shari'a Ravi Shankar Prasad ya bayyana cewa kasashe 22 ciki har da makwabtansu Bangladesh da Pakistan sun yi watsi da wannan tsari, kuma ya yi kira ga 'yan hamayya da su amince da dokar kare 'yancin matan musulmi ma'aurata. Hukumar kula da dokokin shari'a ta India ta shaida wa kotu cewa duk da cewa sun san yin hakan ba daidai ba ne, ba su amince da sanya bakin kotu a cikin lamarin ba, inda suka ce gara a bar wa al'ummar batun su warware shi da kansu. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gane ma kansa irin barnar da guguwar Florence mai karfin gaske ta haddasa, da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. Ba za mu taba manta asarar da kuka yi ba, kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku. Ga dukkan waɗanda guguwar ta yi wa barna, ilahirin Amurkawa suna tare da ku, kuma a shirye suke su taimaka muku har sai kun miƙe, in ji shi shugaban na Amurka jim kaɗan bayan da ya isa wata tashar mayakan sama na Amurka da ke garin da ake kira Cherry Point a jihar ta North Carolina. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern, inda iskar ta yi kace-kace da garin, har ya yi aikin raba wa mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. Adadin waɗanda guguwar ta kashe ya ƙaru zuwa 37 bayan da ruwa ya kwashe wasu mata biyu cikin motar 'yan sanda akan hanyar kai su asibitin masu fama da tabin hankali. 'Yan sandan biyu sun tsallake rijiya da baya. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka yana ci gaba da caccakan ministan shari'a kuma Attorney General na Amurka wato Jeff Sessions, har yana cewa a iya sanin sa shi ba shi da ministan shari'a. Rikici ya barke tsakanin su tun lokacin da Jeff Sessions ya tsami hannunsa daga cikin binciken da lawyer na musamman Robert Mueller ke yi. Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake ƙwato yankunan da ke hannun ƙungiyoyin ta'addar ISIS da Al-Qaida, yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. Ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida da ƙawayensu sun ce suna kan bakansu, sun kuma nuna juriya da ɓadda sawu, a cewar wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci Nathan Sales a jiya Laraba. Ya kuma kara da cewa ƙungiyoyin sun sauya take-takensu saboda ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci a Iraki da Somalia da ma sauran wuraren da abin ya shafa. Sales ya yi bayani ne a wani jawabi da ya yi wa manema labarai kan bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekarar 2017 a kan ta'addanci, wanda ya nuna cewa kungiyoyin ISIS da Al-Qaida sun ƙara bazuwa, kuma sun koma amfani da intanet wajen ingiza magowa bayan su a wurare daban-daban su kai hare-haren ta'addanci. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Sudan ta Kudu, kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfadewa, rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun barke a waɗansu sassan ƙasar, a cewar Jean-Pierre Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan ayyukan kiyaye zaman lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara. To, kamar yadda aka ji, a Abuja, Najeriya, an yi wani taro na ganar da mata muhimmancin amfani da yanar intanet. Hawa Umar Gariki.
You know, how can information technology help us do that more and better?
Cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma, wato CITA, tare da gudunmawar ƙungiyar sadarwar cigaban ƙasa, wato APC, ta gudanar da taron dandalin tafiyar da tsare-tsare na harkar yanar gizo a babban birnin tarayya Abuja. An shirya taron ne domin wayar da kan mata wajen amfani da yanar gizo ta hanyar da ya dace, da kuma tattauna matsalolin da mata suke fuskanta wajen samu da kuma amfani da yanar gizo. Na samu zantawa da Maryam Ado Haruna, jami'a a cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma, inda ta yi min ƙarin bayani akan makasudin shirya taron.
Harkar ita intanet din a mataki na duniya, zaki ga an samu daidaito wajen tsakanin maza da mata, a mataki kuma na Najeriya sai abin ya kasance ba haka ba. Misali, a nan Abuja zaki ga in aka duba gaba ɗaya matan da suka shiga cikin wannan harka ba su fi kaso 10, su kuma maza suna da kaso 90 ba. Shine mu kuma seated a matsayin ta kungiya da take ganin kokarin rufe wannan rata ta tsakanin maza da mata kenan harka amfani da internet din, shine ta shirye wannan taro na mata kawai. Shine ake turanci ake kiran shi Internet Governance Forum, amma wannan sai muka sa mishi suna Women IGF, domin shine taro na farko da aka fara yi a Najeriya wanda kawai ya tara mata masu ruwa da tsaki a fanni daban-daban, tun ga wasu daga gwamnati ne, wasu kuma daga kungiyoyi ne masu zaman kansu, wasu kuma daga makarantu ne kamar jami'o'i kenan. Muka tara su da 'yan jarida gaba daya.
Har ila yau na samu zantawa da wasu daga cikin matan da suka halarci taron, don jin yadda yanar gizo za ta taimaka wa mata, musamman ma waɗanda suke ƙauyuka. Ga abinda Asma'u Dal tuke cewa,
komai kankantar makaranta a cikin al'umma in aka wayar da kan malamai, saboda akwai wani aminci tsakanin dalibi da malami, tsakanin iyaye da malami. Saboda haka in aka wayar wa da malamai kai, su kuma sai su je su wayar wa da mata kai cewa ga wannan ci gaba, ku zo mu tafi. Saboda gaskiya al'umma mu an bar mata a baya, musamman na karkara. Watakil wani ga wayar ma ya samu da ƴar data dinnan amma ba turanci. Saboda haka yanzu ana kokarin bullo da hanyoyi da za a samu su Google dinnan da waye su kawo mana yarurruka, local yarurruka mu. Kai ba barbare ne kai tsaye zaka hau internet dinnan da barbarcinka, misali aka dai yarika mu saboda muna da yarika da yawa a ƙasa.
Cibiyar ta fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma CITA tana kokari ne wajen taimakawa mata da kuma fahimtar da su irin alfanun da ke cikin amfani da yanar gizo wajen sana'o'i. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lekan kuma a gaida Hauwa daga Najeriya. Kuma bari mu kada Jamhuriyar Nijar, inda Prime Minister kasar ya kaddamar da bikin lasar gishiri na makiyaya, ciki har da mata makiyaya. Haruna Mamman Bako gare ka.
Prime Minister Jamhuriyar Nijar Brigitte Rafini shine ya jagoranci bikin bude sallar lasar gishiri ta makiyaya a garin Ingal a cikin jihar Agadez ta wannan shekara, inda makiyaya maza da mata da suka hito daga jihohi 8 na wannan kasar, da ma waɗansu da suka fito daga ƙasashe makwabta kamar irin tarayyar Najeriya da hukumomi na bariki na kasar da jakadun ƙasashen Turai da na Amurka da sarakunan gargajiya, suka halarci
bikin na bana gwamnatin jamhuriyar Niger da abokanan hulɗarta sun yi amfani da wannan damar domin yiwa dabbobi manya da kankana alluran rigakafin kamuwa da cututtuka kamar yanda Ahmed Boto ministan kiwon lafiyar dabbobi na kasar yayi karin bayani wannan aiki na yau da kullun ne mako guda kamin a soma sallar lasar gishirin ta bana aka soma shi ganin cewa makiyaya sun hade a wurare guda a nan Ingal wurin lasar gishiri gwamnati tare da abokanan hulɗarta kamar MCC sai ICR perhaps sukan yi amfani da wannan damar domin yiwa dabbobi shoshawa domin yaki da cututtuka wa kankanan dabbobi musamman tare da yaki da waɗansu kala na cututtuka da ake gani musamman ga kankanan dabbobi a irin wannan lokaci wannan ko shi yasa mako guda kamin a soma wannan sallar talar sargishiri aka soma yin shaushawar wa dabbobi kuma har nan da mako biyu bayan an tashi za a ci gaba da yi maudu'in sallar lasar gishirin na bana shine sawa jikin ɗiya mata toka domin su turje zuwa gudanar da ayyukan kiyo madam Safiya Ibrahim ɗaya ce daga cikin shugabannin kungiyoyin mata makiyaya a jamhuriyar Niger
gaskiya mun ji daɗi tunda har Allah ya sa aka san da zaman mu mata aka ce wannan tambarin ya shashi mata makiyaya a gaskiya mu wannan abin mun ji daɗin shi
makiyaya jama juna sun ci madarmanci daya bisa ayyukan su
sai dai a sallar ta bana ta lasar gishiri ta makiyaya makiyaya sun koka da cewa banda abincin da ake ba su a wurin ba wani abin a zo a gani da sallar lasar gishirin ke kawo musu
ana ce sallar makiyaya mutum ya kai wahalan shi ya dawo da wahalan shi ba mu yi wa ba amma ban ci abincin nan ba mu samu ni kula ba
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
To a gaida Haruna Bako da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu kada su don wurin su Aisha Musa Mawaqiya gida Aisha to yanzu kan bari mu za ku dage gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan makon zamu saurari hirar da wakilin mu Salamu Muna Barma daga jamhuriyar Niger yayi mana ne da wani bawan Allah da yake da bukata ta musamman amma kuma ya rungumi sana'ar hannu amma kafin mu je gare su bari mu saurari rahoton Tamar Abari game da wani tallafi da wata kungiya ta rarraba wa mutane da suke da bukata ciki har da mutane wanda suke da wata nakasa a jikin su
kungiyar
ƙungiyar makarantun Alkur'ani na ƙasa UACN sun gudanar da rangadi na ba da taimako wanda suka hada da tufafi, abinci, sabulai da sauransu ga nakasassu, gidan marayu, gidan kasu da wanda ruwa yayi wa barna anan da magara. Wannan dai taimako ƙungiyar ta UACN tana yin shi ne duk shekara a daidai wannan lokaci. Mamman Mato shine shugaban guragu na jihar da magara da sauran waɗanda suka samu taimakon sun yi godiya kamar haka.
Muna aika mutukan sakifiyar godiya mu zuwa ga wannan ƙungiya. Daman suna yi kuma wani hallo suka ƙara suna da mu. Gaskiya wannan shine tabbacin lalle suna tare da mu kuma babu wani bambanci da mu da su duka. Alhamdulillah sai godiya.
Sarki Kutare Idi Zakari, wannan ƴan uwa musulmi kuka tuna da mu maskinai. Gaskiya wannan abun da kuka yi mu Ubangiji Allah ya sa wannan dankon zumunci da kuka darma da mu abun ya ci gaba.
Muna cikin godiya ga baki ɗayan mu na kungiyar mu na ƴan zuban ruwa. Ana shine taimako wanda muka samu daga na shugaban kasa da wancan kungiya ta jama'a he wannan da muka samu, mun godiya Allah.
Shima daga nashi waje mataimakin jagoran gidan kaso Idrisa Banyo ya ce yau shekaru 6 kenan da wannan kungiya take taimakawa gidan kaso.
Yau ina da fraska shekara 6 na banga shekara da ta wuce malaman makarantun nan basu kawanga taimako da suke ka a gidan kaso. Mu ma'aikatan wurin kuma da suna ƴan kaso vraiment mun gode da kokarin da ake na ana yi.
Malam Muhammadu Ibrahim shine shugaban kungiyar makarantun Alkur'ani UACN ta kasa. Yayi karin haske game da taimakon da suke badawa a kowace shekara a daidai wannan lokaci.
Kowa daga cikin kayan shi da Allah ya sare mishi ne ya kawo, kuma da izinin Allah subhanahu wataala bana mun samu wajen komple 2000 da ƴan kai wanda bamu taba samu ba, da abinci kamar misali su shinkawa da makaroni da sabuli da sahannai da takalmai. Alhamdulillah muna kira ga ƴan uwa, wannan kungiya tana wannan aiki saboda wanda muke tayya wurin su a tsare suke. Amma muna kira ƴan uwa a ko gidaje wanda suka rushe ma a cikin gari, duka muna fata a rika taimakawa.
Hamalai Muhammad ni ne likitan gidan kaso na nan Zandar.
Muna da bukatar magani sosai wanda Allah ya hore mishi da association inku da wanda Allah ya hore musu, duka muna son taimakon magani. Ba dan gwamnati ba ta kawo muna fa, wallahi gwamnati tana bakin kokarinta amma ba ya isa ba, cututtuka suna da yawa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To mun gode Tamar Abari, yanzu kuma sai mu tafi ga Sulaimu Muna Barma da bakon da ya kawo mana a cikin shirin na yau.
Sunana Malam Salifu Nomau, ina cikin gurfuma wadda aka ce mata artisan volunteer da handicapped community da Nyami. Kungiya ce wadda ke aiki da nakasassu masu aikin hannu. To wallahi nan ga dai a nan Niger dai abun da nakasassu ke kerawa kamar a takaice ma ban gaya maka duka, ina ya gaya maka dai wayanda a cikin kaina yanzu. Tunda yanzu mu muna yin duka abun da ake ce maka na sport ne, wani kwallon kawa ne wanda ake da hannu, akwai shi wanda ake ce maka volleyball da handball da wannan raga da ake yi na da ake sa ma photo din nan. Duk muna yin su, wasu kujeri da gadaje da kayan hata, wani sac de voyage, wani sac odo, wani har da takalma wadu muna yi.
Kana maganar kwallaye kamar kuna kera kwallayen ne da kanku da hannu anan?
Kwallayen nan ne muke kera su da hannu anan ga a garin ga da Niger.
Ya inganci su yake idan aka kalle su, akwai wani bambanci da wanda ake hutawa da su da ketare?
To akwai wanda ma kai tuwar su da ketare da namu ma sun hisu, paske mu yawancin su ma kaga wanda sun kuzo ma da kasashen waje sun kuzo sai sun sai su tare. Kawai nan ga dai ne ka san harka mutanen mu, abun da aka yi kasar ku nan baka kama shi daraja in ba wanda ya zo bane, shi dai ne matsalai.
Ta wace hanya kuka koyi wannan sana'a?
To wallahi wannan sana'a kamar formation ne mun kai wajen kartas ne mun kai formation din shekara 2 shekara 3 nan ne mun kai formation din. Me yanzu akwai mu information mu iya, yanzu akwai ƴan uwan da basu iya ba. Abun da ya saura mu samu wanda zasu kama mun, wanda zasu ba mu tallafi da mu kuma mu koya mu ƴan uwan mu, shi dai ne rage paske kartas ita ta yi zaman shi, kuma yanzu projet din ya tsaya.
A shaguna gare ku ko kuwa a gidajen ku kuke waɗannan ayyuka?
To ka kawo ta magana da mun ga kare formation din nan Caritas ta ba mu jari mu kuma mun ka bude finan sama, kamar yanzu ne ce maka wasu Central American nan su suka gina mana wuri atelier, amma yanzu inda muke yanzu ba mu da ma atelier tunda washi nan da an kai na kwanakin bayan nan.
Kuna daga cikin waɗanda rusau ya shafa kenan?
Muna cikin wanda an ka washi yanzu ma karshen oice na muke.
Babu shago na aiki kenan?
Babu shago yanzu, karshen oice ne na muka nan muna iyaka nan yanzu, mun kai cikin shekara biyu muke yanzu.
To me hana ku kama shago?
To wanda babu kari kuma lokacin da an ka washe mu ba a zo an ka ce muna ba, wayane wane ku tashi zai so a ba mu ɗan lokaci kaɗan a ce ku kwashe, radda an ka zo an gaya muna da radda an ka zo an kwashe mu duka bai huce bai kai kwana biyu ma an ka ce muna mu kwashe kan ga ana son wurin nan, an yi bukatar wurin nan. Mun kwatanta musu da mu na kasassu ne yanzu wancan dan kwashe mu tare, wasu duk suna cikin wajajen su, mu ba mu da wani ƙarya kan ga aikin mu, dama muna nan ganin shi dai ne haka nan. Kar dai ka take ce ka roki wannan uwanka ko ka take wani bara, mun kama daraja kan muna shi saboda shi ne ko yanzu ma mu dai ne a ƙarshen ice, yanzu babu da mayar da muke koya ma da muna cikin daki muna koya ma yara. Akwai yaran da muke koya ma yanzu babu da.
Kana maganar shi wannan sana'a kun koya kun kware har da shaguna gare ku a can baya amma yanzu an rusa kuma ba ku da halin daukar dakunan haya. Shin kun sanar da su mahukunta ne akan cewa ai ga abin da ya same ku kuma har yanzu ba ku samu wata amsa ba?
Wallahi mun sanar da su duka. Kayan a hoshe mu sai da muka ta mun gane su. Tun da akwai minister wanda ke kula da harka nakasasu mun ta mun gane su tun kace mu yi hankuri abun nan da an kawo babu zancen wani abun nan nakasa ne mai suna diba su gani har yanzu dai muna nan muna jira dai.
Ita wannan sana'a ta kere-keren hannu akwai wani amfani da kuke samu a ciki?
Akwai amfani da aka samu ciki tun da in dai baka tayya ka ta katsa bisa kan wani ko katsa bisa hanya ka roki wani ka ce baka abu kaza kana yin kanka bukata kanka kenan dole a ce an samu wani abun karuwa ciki. Tun da mutane suna doka kamar nakasa in ka zam na kashashe kamar baka yin komi sai dai bara. Nakasa in ka jan ka ce mutum gane sai shi yana ni kamar gani na wanda cikin kanshi bai son aiki bai san darajar kanshi ba sai roko-roko.
Yanzu idan abun a hada nakasasu wuri guda ne za ku iya tafiyar da ayyuka a ce misali a kafa wata masana'anta wadda ta kuce ko kuma a buɗe wasu makarantu da za ku ringa horar da yaran da suke buƙatar su koyi aikin hannu.
Duka wannan muna iya yin shi tunda aiki ne mun ka iya cikin kanka ne yake. Ma'aikatu yan ka buɗe babu irin wanda ba mu iya yi tunda abun ka riga ka iya shi ne dole ne in ka zo kana yin shi bai baka wahala. Duk ma'aikatun da aka ce an ka buɗe su babu wanda ba mu iya yi cikin su sai dai ba aikin da ke dibin mu bane.
Na lura kamar akasari turawa ne yan kasashen waje ke sayan abubuwan da kuke a maimakon mutanen mu nan cikin gida ko sauran Afrikawa da ke zaune a Niger.
In ka diba dai kamar haka nan ne tunda nan ne kasar mu ta Niger nan in kai kayan ka mutane suna ganin kamar tunda nan gani an kai sun yi so a ce daga wani gari kaza an kai to dashi inda suna sai kana inda muna sayan kayan ga namu da wasu matsalolin sauran bamu ganin su tunda kayan ga muna yin su da yawa ne in ka ana yin fuwar da fuwar babu ni bamu ta mu kai su muna goda mutane kuma an san muna yin su sai dai kaga in sun ka tashi sai a tayi a sayo can na Turai a kawo kuma mu ne ke gyara kuma sun bace ma na Turan ma sabbin ma sai an kawo su wajen mu ne ke gyara su.
Sun saba zuwa kasashen waje domin halartar kasuwar bashe koli?
Ah ko su goda mu ta zuwa mai mu kungiyar ta mu da nake magana ta Gabelan Group da Artisan Volunteer din. Mu mun yawo cikin Niger kayuka da dama muna kwatanta ma yan uwanmu na kasasu da mu su zan na kashashe. Ha muna yin wani tiyatar haka wasan kwaikwayo muke musu mu kwatanta musu da mu su zan na kasashe ba dole bane sai ta yayi bara shi ma yana ta yayi aiki kamar yanda kowa ke aiki. Muna kwatanta musu ga aikin kuma mun ga kare musu wasan kwaikwayon nan sai mu goda musu ga kayukan nan da an kai duka mu mun kai su kuma mu na kasasu mu ne mun kai aikin nan.
Ayyukan wayar da kan sun yi tasiri a kawunan su wadannan na kasasu na
a sun yi tasiri tunda akwai da yawa suna kiran mu suna kiran mu suna ce wallahi sun gode da mun ka zo mun kai musu abun ga ko zuma ko wasu kauyuka take tambayan mu zo mu koya musu aiki tunda ko nan ga manyan wanda ke zakkuwa wanda ake tura su ibara mu muna bido su ne mu jawo kansu mu koya musu aiki mai yanzu wannan abun baka da ƙari baka yin shi
ko babu tallafi
to
wani kira kake zuwa ga hukumomi
to ni kiran da nake su san da hukumomi kiran da nake musu su yi lissahin aikin da muka nan ga yi mu muna nan ga yin shi dan ka kare mutuncin ka kuma ka kare mutuncin kasar ka da ce wasu baki sun kazo cikin kasa in sun kazo sun ka gani wa'anga na kasa sune suna aiki ba su tsaitsaye bisa kan hanya su ma suna jin dadi kare mutunci kenan ya kamata su taimaka tunda mu koko da muka nan ga yi mun jima muna nan ga yin ta amma yawancin ta ma cikin karhimu ne muka yin shi paske muna da iyalai da komai da komai mu tashi mu tai har wani kauye mu iske na kasa sunan da aka kawo wani mai turo su zo su yi bara nan ga mu tai mu waye musu kai mu gwada musu da mu ne ke yin aikin gashi mu ne ke yin shi kuma in kuna yin shi kuma kuna tsaya kuma yanda ku ganin kuna roƙon wayancin kuma za a to a roƙon
me kuka fi bukata a gaggauce a matsayin tallafi
to bukatar da muke na farko wurin da ya kamata mu yi aikin ma shine ma matsala kuma center da formation hakan ga gwamnati ta kama muna dan uwan mu wanda basu gane mu kwatanta musu kuma koya musu aiki su ma su iya
to yanzu kan madadin Tamar Abari da Sulamu Muna Barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri da ma Julie Leather Scrum da take hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Ga gaida baban boss yanzu kuma bari mu cilla gana inda Redwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Insight wacce babban labarin ta ke dauke da kanu kamar haka Fanti Rickett Hagan na kada kararrawar yaki. Jaridar Daily Democrat labarin lalaci mai tsauri ya addabi cocin Katolika inda akwai kararraki har dubu 3,600 na irin waɗannan lalaci. The Crusading Guide GNPC cikin wata badakala shugaban makamashi mai da iskar gasa ta sami kansa a cikin saka mai wuya saboda bayar da shawarar ta bai dace ba. Jaridar The Chronicle, waye ya kashi mai gadin Kudalo? Wannan tambaya kenan da ki ne babban labari na jaridar The Chronicle. Jaridar Daily Guide ku, wannan labari ne mai susa zuciya, inda babban labarin nata da tabayar shine ƴan makaranta bakwai sun rasa rayukansu a cikin wani mummunan hatsari a yankin Chakwa Insuam da ke cikin jihar Yamachi. Ita ko jaridar da Informa labarin ta shine tsangwama ne akan shugabancin jami'an nan na ilimin karatu na Winneba, inda chancellor jami'ar Cape Coast ya farwa shugaban kasa ya yi masa caccaka dangane da irin yadda ya tsaya aka gabatar da shugaban wancan jami'a. Ita kuwa jaridar Daily Graphic, wacce babban labarinta a yau shine kasar Ghana da Burkina Faso na shawarta samun maganin matsalan buɗar ruwan damun ɗin Bagre da aka saba yi. Tai kuma wannan labarin inda jaridar ta ce Obrepom ya jinjina wa gwamnati dangane da ilimin manyan makarantun sakandare kyauta. Jaridar ta ce babban sarkin Ingilisha alata Jamestown Obrepom wace kujuna uku ya bayyana da jin daɗinsa ga shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dangane da gabatar da tsarin ilimin manyan makarantun sakandare kyauta da kuma tsarin nan na karatun zango biyu na SHS. In mun koma bayan jaridar ta Daily Graphic, wannan labarin ne za a shuka gora a hektoti 50,000. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan Allah, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce da karamar kuma ta bani da karaba tare da Najeriya. Hakika sake samun wani tarzoma a Sudan ta Kudu abin da kai ci ne ganin cewa an sanya hanyar jijiya, an sanya hannu kawo zaman lafiya kuma na ƙarshe a wannan ƙasa, kuma ka sake samun wani tarzoma hankali, wannan abin da kai ci ne wanda za a yi Allah gwada da shi. Ina fatan za su sake haɗa kansu domin su zauna lafiya.
Assalamu alaikum sashin Hausa da Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika kuwa Kebbi Najeriya na zaune Obodi Agaba Farawa. Mun ji kalamin da suka haɗi kana cewa kana ka da Buhari. To bari in gaya maka, Buhari ko mata ji ta aje aje a matsayin ita takara sai ta kara kai Farawa. A ce musulmin Buhari a gina kashi a matsayin ita takara shugaban ƙasa sai ta kara kai ba Farawa. Saboda kai san da an kawo mulkin Najeriya kai zai shekara takwas ko sama ta kai ko mun kula da kuma kawo ba da mai kai matsayin kanka kawo ko sama ta don haka ba fara kana fara ganin da kana shirye ne.
Assalamu alaikum murna Amurka mai magana Yusuf Tola mai hula Bali. Ina yaba ma ɗan siyasan jihar Yobe musamman Bukar Abba Ibrahim da Ibrahim Gaidan, yanda Bukar Abba Ibrahim ya haƙura ya bar ma Ibrahim Gaidan. Da fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Yusuf Tola mai hula ƙaramar hukumar Bali jihar Taraba.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya a mun fa'a taƙaice.
A jiya Laraba, gwamnatin ƙasar Indiya ta amince da wata doka da za ta aiwatar da hukuncin wata kotun ƙasar da ta haramta wa maza yin saki uku nan take. Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake ƙwato yankuna daga hannun ƙungiyoyin ta'addar ISIS da Al-Qaida, yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gani ma kansa irin barnar da guguwar Florence mai ƙarfin gaske ta haddasa da kuma ƙalubale na ayyukan jin ƙai da ake gudanarwa a halin yanzu. A Sudan ta Kudu, kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfaɗowa, rahotanni sun nuna cewa faɗace-faɗace sun sake ɓarkewa.
To masu saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu kan a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat da ta karanto mana labaran duniya, da wanda haɗa mana sautin Salamu Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Darusmi, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.